da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'an saurare barka da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin matayanin gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 27 ga watan Yuli na shekarar 2022 zamu magana ne akan tsangwamar da ake yi wa yaran da ba su da iyaye musamman ma marayu ƴaƴa mata waɗanda suke fuskantar matsaloli wajen yin aure saboda rashin uba.
Yake zarau muna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu, sannan zamu ziyarci filin mu na kallama,
sannan zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Binta gareki.
Me sauraron barkamu da saki sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Ayo muna tare ne da matasa wanda zamu tattauna da su akan al'amarin marayu marasa iyaye, irin waɗanda ake tsuntar su, wato tsuntattun yaran da ake ce musu ƴaƴayen da ba su iyaye, wanda ake kai su gidan marayu idan Allah ya sa an same su da rai, ko kuma waɗansu waɗanda suke da niyyar su taimaka musu su ɗauke su rene su ba tare da sun san ina ne asalinsu ba. Irin waɗannan yara suna fuskantar ƙalubale da yawa a rayuwa, kama daga yadda suke hulɗa da jama'a da yadda jama'a suke karɓar su, da kuma harkar zamantakewa ko in ce auratayya tsakaninsu da jama'a, ilimi da kuma aikin da suke nema. A wannan zauri yau muna tare ne da Haruna Ahmad Tinau, Muhammad Bello Musa Marafa, Zainab Mustafa da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, wanda zamu tattauna da su akan wannan maudu'i. Abu ne wanda ba sabu ba, kusan kowane lokaci akwai lokacin da zai zama kaman ma yanda ake cewa damuna abin yayi yawaita, wato tsuntar yara bayan gida, wasu sun yar alrijiya, wani wuri dai mara kyau ka tsanye daga cikin masu tunani da imani suke iya kaiwa gidan marayu su ce gashi ba za mu iya riƙewa da Allah ku taimaka ku riƙe, amma yawanci an fi samun sunyar a wuri marasa kyau ma. To irin waɗannan ƴaƴa ana samun bayan Allah da suke tsuntar su, saboda suna da yaƙini da imanin cewa su ma ƴaƴa ne kuma za su iya taimakawa wurin gina ƙasa. Akan kafa gidaje da ake kira gidan marayu inda ake renansu, za ka gan su tun daga ƙanana, wasu sun fara girma an sa su a makaranta kai har kai ga masu yin aure. To amma fa ba haka nan kawai suke samun kansu a gidajen aure ba, sukan fuskanci kalubale iri-iri kafin ya kai ga sun samu aure. Wani lokacin ma auren yana gagara mutukar ba wai sun zama waɗansu bane a ƙasa, musamman ga ƴa mace. To malamai na tara ku ne a wannan zauri don mu tattauna akan al'amarin rayuwar waɗannan jariyan, rayuwar waɗannan marayun tun daga lokacin da aka ce yau an tsinci yaro maraya, an tsinci yaro a kan titi ko a bola, ko kuma an jefa shi a wani wuri wanda bai kamata ba.
Wannan maudu'i gaskiya yana da matukar muhimmanci idan muka yi la'akari da irin yanayin da kananan yara suke samun kansu, musamman waɗanda ake ganin cewa ba su da mahaifa, an tsince su a bola ko kuma an yi cikin su an haife su suna tare da uwa da ta haife su ko dangin bangaren uwar, tunda ba tare da uba na aure aka haife su ba. Su ma marayu ne masu zaman kansu bayan marayun da iyayen suke mutuwa a gaban idansu, ko kuma suna tare da dangin uwarsu ko dangin ubansu. Lura da irin halin da suke ciki, wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci idan muka yi duba da wannan. abin da ya kamata dai na farko mu sani shine shi yaron da aka haifa ba uba to shi hada ne kamar kowa halitta ce ta Allah kamar kowace halitta sannan shi baya da haƙƙi akan kowa domin ba shi yace uwar shi ta je ta cikin shi ta haife shi a matsayin ba aure ba sannan ba shi yace wani namiji mace ciki ta haife shi ba dan haka janibin musulunci baya da wannan hakkin da zai zama mashi dalilin kyara lokacin da girman shi ya kawo da ya kamata a ci gaje shi akwai bukatar cewa a lura da wannan abu na biyu lokacin da yaro ya zo ya zama maraya ta wannan bangaren yana bukatar tausayi kamar yadda kowanne maraya kai fiye ma da marayan da uban shi ya mutu ko uban shi da uwar shi suka mutu domin shi yana cikin wani dardar na zaman duniya da fuskantar kalubale ta bangarora da yawa misali wa'ansu mata ne daga ciki za su kai lokacin yin aure idan suka zo lokacin yin aure zaka ga wanda zai aure su yana so ya san waye dangin mahaifinsu idan da zai biye isko wani magidanci ya rike ta ta kai wannan manzalin auren to in yazo ya gano ba mahaifinta bane kuma ba ta da mahaifi yana iya barin auren ta ya fasa
hakan ya haka
akan samu haka da yawa saboda mu anan mun riga mun tasirantu da cewa mace idan ba ta da uba mahaifi to ta zama wani dodo ko wata aburkyama ko wata abinda za a dinga yi wa gori
wato saboda da uba ake adubi
kware da gaske yanzu kwana-kwanan nan ba da dadewa ba bai wuce sati ɗaya ba na hito ina tafiya sai na haɗu da wata yarinya tana kuka idan ta yi ja sai ta ce min mallam salamu alaikum nace alaikum salam dan Allah ka taimake ni sai na ce me ya faru da ke yunwa kike ji ta ce a me ya faru ta ce eh tunta kaman ba ta yi aure ba budurwa haka sai ta ce min mijina ne muka zo asibiti da shi likita ya gama bada result din test da aka yi min kawai sai ya ce muna hitowa asibiti gaban jama'a ga mata da maza masu jiran likita kawai ya ce na sake ki saki uku sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko na tuna cewa to ji tana da aure ke sannan ba zai yiwu a ce ba wasu magaisa aka yi auren ba to amma sai ta ce ya sake ta saki uku a gaban jama'a da hito wasu asibiti to sai na fara yi mata tambayoyi me ya ciwon ki HIV ne sai ta ce a'a me ya sai ta ce brain tumor sai ta ce shine take da shi kuma an dora ta kan magani ya hana ta sha magani saboda likita ya ce ta kan za ta samu matsalan dan rama haka in tana amfani da magani to maybe shi kuma baya sa rama a takeice dai nabi ina bincikenta a ina ne asalin ki waye baban ki san babanta ba ya rasu ne tace eh to an ce ya rasu ina mamaki tace mama tana ni jar ya irin wayannan su kan fuskanci yawa uwar tana Nijar kuma nace to lokacin da kuka hadu har kuka zo matakin aure baki gaya mashi kai halin da kike ciki ba tace ta mai bayani cewa ita gaskiya bata san babanta ba a ƙarshe dai a takaice wannan tarihin yarinyar yana da dan tsayi amma na bada tajirin abu ne saboda yanayi ne na shiri a ƙarshe yarinyar nan sai na gano cewa bata da mahaifi ne uwata ta haife ta da wani har uwata ta taba tara dukiyar kuɗi da yawa daga Nijar ta dauko sai ta ce ga gadan ta nan na mahaifinta ya mutu amma kawar mahaifiyar ta gaya mata gaskiyar lamarin cewa mamaki tana miki haka ne dan ki samu natsuwa amma baki da uba kuma shi wannan da ya aure ta karin zalunci da ya aure ta sai wannan kawar mahaifiyar ta dauki dukiyar ta danka mata cewa to ga dukiyar ki ita kuma sai ta ce to tunda tana da miji bare ta bashi di ya cinye so da haka yanzu rayuwar ta ita tana cikin wani halin haƙulai bata ma san ina za ta fara ba
ina brain tumor
so ga wannan rashin lafiya to kadan daga cikin halin da ƴaƴa mata suke fuskanta kenan a matsayin rashin uba na aure abu na biyu ni na san cewa akwai gidan marayu yanzu kamar misali muna fama da crisis na ta'addanci da ake kashe mazaje wasu ma a kashe matan a bayan yara kanana wayannan yaran marayu ne kalmar maraici dama tana amfani ne da rashin mahaifi ko rashin mahaifiya muna da su a Maiduguri muna da su a Katsina muna da su a Niger akwai a jihar Kaduna akwai a jihar Zamfara kusan uwa uba wanda zaka ga yara ga sunan marayu yanzu akwai gidan marayu a jihar Zamfara gidan marayun nan da wahala ka ji wani mai hali mai kuɗi ko mai mukamin gwamnati ya waye gari ya ce bari je in duba gidan marayu wani hali suke ciki na bangaren abinci ko magani ko karatu ko tufafi ko wani abu da ke daukewa wanda ke da mahaifi sha'awa ya gane cewa shi ma yana tare da al'umma duk da halin da ya samu kanshi
to bari mu waiwayi bangaren mata shin menene matsayin yaya da ba su da iyaye a fuskar al'umma ne
kan masaurare assalamu alaikum wato anti binta kamar yanda kika yi wannan tambaya duk lokacin da aka ce yaro ba a san waye mahaifin shi ba abinda al'umma suke fara danganta shi da shi cewa shege ne ma'ana an haife shi ba a aure ba ko an haife ta ba cikin aure ba wanda akasari ba haka bane kamar yanzu misali yanda wanda ya gama magana malam Bello ya fada yanzu yaran nan da waɗanda ake kiran su da ƴan gudun hijira ko IDPs a turance wasu da yawa aidi an haife su da iyaye misali amma bala'i da tashin hankali yasa an kashe iyayen yanzu yaran su kadai ne suke rayuwa a karkashin kulawar wasu waɗanda suke daban wanda ko nan gaba idan suka girma aka tambaye su waye iyayen su ba su sani ba ba su san waye dangin su ba to su ma haka za a rika musu wannan mummunan zaton na cewa a irin wannan hanya aka haife su to haka za mu ci gaba da yi to idan ma muka dawo waɗanda a haka din aka haife su misali shin laifin su ne shi yaro yana da zabin a ta ina ne zai fito ko kuma waye yake so in za a ba mu kowa dama ya zabi waye iyayen shi da yawa da sun canza iyaye amma tunda babu wannan dama haka Allah ya ga dama yayi so ya kamata a cikin al'umman mu mu yi hakuri mu karbi wannan yana daga cikin sunnoni na rayuwa ba kai zaka zaba inda kake so ba yanda Allah ya ga dama ya tsara maka dole ka ba a haka to tunda dai ba laifin mutum bane to kuma ai ba mu isa mu ce kuma laifin ubangiji bane to saboda haka bai kamata a rinka tsangwama irin waɗannan ƴaƴan ba in an tashi ba a san waye iyayen mutum ba matukar yana da halayya na ƙwarai yana yin abin da ya kamata to ya cancanta a mai abin da kowani yaro ake mai saboda ai akwai yaran da ma iyayen su suke na amma lalatattu ne kuma tambadaddu ne an kuma san su kawai saboda suna da iyaye wannan ya tsarkake su ba a ma mutum shari'a da laifin da ba shi ya aikata ba kowa ya kamata a mai hukunci da abin da shi yayi iyayen su idan ma ta wannan hanyar ne su suka yi laifi su kyauta ba a musu hukunci amma da ba ruwan shi so da wannan nake ƙara jan hankalin al'umman mu lokaci ya wuce ya kamata a ce wannan yayi ne na da za in an ce yaro bai da uba ko kuma ba a san waye dangin su ba ya zama abin damuwa a yaran ya yake tunda ai akan samu yaran da an same su ta hanyar da bai kamata ba ko kuma irin waɗannan iyayen an kashe wani mai tarbiyya zai dauke su ya raine su ne bambancin su da ƴaƴan shi na cikin gidan shi aure yana bukatan dole a fada saboda haka sharadin aure yazo da shi amma wani uban ma da ya rike ƴaƴa irin waɗannan yana bakin cikin ya kalle su ya ce ba shi ya haife su ba saboda kar su ji ciwo a ran su amma saboda aure da shari'a dole za a fada cewa gashi saboda muhimmanci na nasaba yanda shari'a ta zo da shi to bai kamata a ce wanda yazo neman aure ba misali wannan ya zama dalilin da zai fasa da ka nuna kana kaunar yarinya zaka aure ta dan yanzu an fada maka gaskiya lamari yanda yake sai ka ce dan wannan ka fasa ko kuma iyayen shi su ce sun fasa wanda shi ma bai fi karfin Allah ya yi shi a hakan ba ko ya canza al'amuran shi
Mal Haruna kamar yanda su Khadija da Malam Bello suka yi tsokaci akan al'amuran da muke tattaunawa akan maganar marayu shin menene kake ganin dalilin da ya sake tsangwama su irin wannan yaya
al'umma da muke ciki na farko zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan matsala ta fi afkuwa ne a kasan mu ta Hausa amma in kika yi duba da irin wasu al'ummomi za a ga wannan ma ba ma matsala bane wanda take tada hankali amma a kasan Hausa mun dauki wannan mummunan akida ko in ce al'ada na kyaran waɗannan ƴaƴa marayu wanda ba su suka tsince kansu suka sa kansu a cikin wannan halin da suka tsince kansu
kuma ba a daina haihuwar su ba har yanzu
ba a daina kuma haihuwar su ba maimako su yi kokari su ga cewa irin wannan yaran ta hanyar da ake bi ana samun su an magance wannan hanya a'a ba a magance hanyar ba kuma yaran da aka same su a cikin wannan yanayi ai ta kyaran su bayin kansu bane a cikin su ana iya samun mutane na kirki wanda kuma za su kawo ci gaba ga al'umma wannan rashin ilimi ne yake kawo haka da kuma rashin wayewa yasa a kyari waɗannan marayun da ba su suka jefa kansu a cikin wannan halin ba su waɗannan ma da suke kyaran waɗannan bayan Allah ba mutum ba zai iya tsintan kanshi inda Allah ya so da a wannan yanayin zai taso amma tunda ka zuba a wannan yanayin ka taso ba kaga ba wayanka bane ba dabaran ka bane haka Allah ya kaddara maka taso kaga kana karkashin iyayenka sai kai ma Allah godiya su kuma da Allah ya jarabce su da wannan yanayi sai ka taya su da addu'a da tausaya da fatan alkhairi su irin wa'annan marayun nakan kira su ma special marayu ne
wato marayu na musamman
marayu na musamman saboda yayin da girma ya kama su akwai wani trauma da yake tattare da su wata damuwa wanda da daman su damuwan nan da ita za su mutu
saboda rashin dangi rashin sanin
ina ne suka fito to amma wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi ya san inda zai je ga dangin iya wasta ko mahaifin
ko kamannin su ma
ko kamannin su ma ko a hoto zai iya ganin su amma wannan duk yanda tunanin su ya kai su tunano ya siffan mahaifin su yake ko mahaifiyar su take ba za su iya ba sannan in sai shiga wani damuwa ba su da wani wanda suke da yake ne in suka sharin wannan damuwan da su ba zai tallata ma duniya ba wanda zai tausasa musu wanda zai ba su baki ya kwantar musu da hankali suna karancin irin wayannan abu to saboda haka su yasa akan kira su marayu na musamman so sai makama irin wayannan gaskiya ba karamin jihadi bane
ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdul Karim ta gayyato mana bakuwa
yau a shirin na kwalama muna tare da Hajiyar Rama Umar Sanda inda za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wannan abincin Ghana ne assalamu alaikum Hajiya
wa alaikum assalam wa rahmatullah
don su kike gabatar min da kanki
suna na Hajiya Rahma Umar Sanda
to yanzu banku da miyan kubewa ne ake sarrafa shi ne da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abinci
to abin da mutum zai buƙata gurin sarrafa abinci wato banku shine da ka samu masaranka ne ka jika in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsabe ka je ka nika in ka nika ka dawo sai ka gyara shi ka murmula shi kamar yadda ake Najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsabe rogo kuma da ake gogawa nan Ghana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kadan sai ka diba na rogon kuma kadan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka aje ruwan zai dan kwanta sai ka tsiyaye sai ka dan sa gishiri ka dora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haduwa kana motsawa a hankali yana haduwa zaka ga yazo ya hadu yayi zama kaman tuwo to in ka ga karfin shi yayi maka sai ka dan zuba mai ruwa kadan ba da yawa ba sai ka dan rufe saboda turili ya kara nunan da shi in kuma kaga a'a roka karfi da yawa to zaka zuba ruwan mai dan yawa kadan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan wadansu mintuna kaman 3 zuwa 4 sai ka bude ka ƙara tukawa in ƙarfin yayi sai ka fara kwashewa in ƙarfin bai maka ba zaka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa da minti uku sai ka bude ka ƙara tukawa zaka yi kulla a leda ko kuma ka kwashe yanda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banko kenan ya hadu to miyan da ake cin banko da shi yana nan daban-daban kowanne miya zaka iya cin banko da shi hatta kuka ma zaka iya ci amma miyan da aka fi cin banko da shi shine miyan kubewa shi ma zaka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta zaka yayyanka shi zaka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire kwallon zaka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka ɗebe kwallon ka yayyanka daidai yanda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo zaka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta zaka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka soke to dama kata da ni tumatirinka tankwa attarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba attarugu ne muna ce mai papishi to yana da kamshi sosai da albasanka da citta wato kakarduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi papishi to da nake cewa to tankwa kenan attarugu sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba normal mai fried kenan nan haka muke cewa gana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkure kifi daddawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai dandano yanda kake so in ya hadu wannan dage-dage ya hadu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so dewa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya hadu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan roman duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuka kai to kin dage yanda ake in ka zuba kubewanka ka dan ya dan tafasa sai ka dan sauke
tambaya na anan shine idan kai dage-dagen wato ka hada shi miya ya dan floki ne idan ya soyu sannan ka dauko kube wanda ka girka
kan ka sa kubewan zaka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga hormone su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya hadu cikin dage-dagen komai yayi taushi ya hadu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya ci shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kadan ba da yawa ba sai ki sauke miya ya hadu kenan
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555
masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga kiran farko nan daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rezo da riko da kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
Sai dai maudu'in naku yau akan tarbiya ne ko?
A'a, akan tsangwamen da ake ma yaran da ba su da iyaye, wato kamar tsintattun yara da irin ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwa.
Eh, saboda ke san ana sheka mana ruwa a nan jihar Kaduna.
To alhamdulillah.
To alhamdulillah, babu shakka idan muka dauki wannan batu na maudu'i na maganar ita kanta tsangwamen yaran da ba su da iyali, ai ba su da iyaye. To gaskiya akwai matsaloli da yawa da yake ya kamata a ce su kansu. Mutane fa su yi tunanin cewa yau idan ko tsatsantaccen yaro ne ya kasance duk abubuwan da za a yi a tabbatar da cewa ana girmama shi kuma ana mutunta shi. Saboda shi sai shi Malam Bahaushe ya wata magana ya ce yaro na kowa ne. Kuma duk irin abubuwan da kai ke tunanin cewa idan har za ka yi abubuwan da za ka girmama yaro ko kuma ka mutunta shi, ba ka san wani zai taimake ka ba. Kanka na cikinka ba sai ya taso ya ki taimakonka da sauransu. Amma yaron da ka tsinta ko kuma yaron da ya zama baraya ko kuma wani abu, idan ka taimaka mai za ki ga zai ina da jin ƙarfi kuma zai taimaka. To gaskiya irin wannan ba abin da ya dace ba ne. Na magana a tsangwami yaro gaskiya ba abin da ya dace ba ne. Kamata yaro ka janyo shi a jiki ko da tsintarsa kai ko kuma ba naka ba ne, ka tabbatar da ka girmama shi kuma zai ji daɗi a rayuwar shi. Karshe ne muku fatan alkhairi, ko muna fatan za ku riƙa ɗan ba mu ko da minti 10-12 ko 15 a cikin wannan maudu'i, domin yana da matuƙar muhimmanci mutane ya kamata a ce suna shigowa sosai.
To malam
Musa, Alhaji Musa Garo a tashi lafiya.
Mako mai zuwa za mu ba da ƙarin lokaci a kan wannan maudu'in. Ga wani kira nan daga jamhuriyar Nijar.
Salamu alaikum.
Alaikum assalam, barka dai da warhaka.
Allah ya kuna tare da Abdu da ikakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Abdu da ikakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar.
Eh malam Abdu, muna jin ka.
Eh Abdu da ikakan ne daga nan Arlita jamhuriyar Nijar.
Malam Abdu, muna jin ka, kana jin mu? Kana tare da mu?
Ina jin ku.
To filin naka ne. To kaman dai layin Malam Abdu daga jamhuriyar Nijar ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Sokoto.
Hello, kuna tare da Gadanasko Gangam.
To Malam Gadanasko,
Karamako mulki ta Shagari. Wato magana tsangwama yara, kun gane ko? Wanda ake yi da kusa da cewa wannan abu a harshe ne. Kuma da niya?
Eh, muna jin ka, muna tare da kai.
Wato shi yaro ko da wata hanya aka same shi bai da laifi, balanta ma wasu mawayansu mutuwa suka yi. Sai ka ga mutum ya zo yaro akan bai da iyaye gaba gare sa, ka ga mutane da hantara ta ana taya mashi guri da sauran al'amura. Su ke ga wannan abin yana kawo cin sa yaro, sun yi yaro ta shi da jin zayen mutane. Waka ina cewa dukkan mutane don Allah, idan yaro ni ya da uwaye ko a jikire ko a doke ya tattare shi ba sun yadda Allah ya yi tabin sa can gaba.
To mun gode, mun gode.
Tashi lafiya, ko da daga Nasko.
To jama'a da wayan Malam Gado Nasko, muka kawo karshen daukar wayoyinku, amma ku kasance da mu mako mai zuwa, kuma zamu ba ku ƙarin lokacin kira domin tattaunawa, mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, da Mr. Cedric da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.